نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها في إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سادوا أولا يمتي نرانا الجمعة يومنا شاه قلوات رمضان يجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو لا يدد لي حدود أربعين دو wanda kuma yake daidai da 15 ga watan 4 miladiya ta 2022. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul hajji, muna kan fadar Allah subhanahu wataala man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah. Kamar yadda muka saba, kafin mu shiga karatu mukan ansa wasu daga cikin tambayoyi. Wanda yana tambaya cewa yakan ji a wasu masallatai sukan kira sallah sau biyu, sukan kira wa sallah ɗaya su kira sallah sau biyu kuma ba asubahi ba, yana sai ya san hukuncin haka. To ban sani ba ko anan ne ake haka, amma dai duk masallatai ya akan kira wa sallar asubahi ne sau biyu kadai, amma sauran salloli duk sau ɗaya ake kiran su. Sallah zahar sau ɗaya ake yi, sallah la'asar sau ɗaya ake kiran sallarta, haka nan magariba, haka isha'i. Asuba ita kaɗai ce ake kiran sallah ta sau biyu, wanda ita ce sunna. Saɓanin wannan kuma bid'a ne, ba sunna ba ce. Wannan yana tambaya ne dangane da yayi mafarki, sai kuma ya tashi sai ya ga goma zai da goma ni a jikin tufafinsa. To yana son ya san waɗannan tufafin zai ci gaba da sallah da su haka ko kwayaya. To abu ne sananne cewa ana tsaftace tufafi idan za a yi sallah, ana son tsaftace tufafi. Maziyi wannan bil ijma, da ijma'in malamai cewa maziyi najasa ne. Saboda in ya taɓa tufafi dole a wanke gurin kafin a yi sallah da wannan tufar. Shi ma maniyi a wajen da yawa daga cikin malamai suna ganin najasa ne. Idan ya taɓa tufa dole a kawar da shi kafin a yi ibada a cikin wannan tufar. Wasu daga cikin malamai suna ganin cewa najasa ne, amma ana iya kawar da ita wannan najasar ta hanyar wankewa ko kuma kankarewa. Wasu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa najasa wani ba najasa ba ne, saboda babu wata hujja ƙarara da ta nuna cewa najasa ne. Saboda haka idan ya taɓa kaya don an yi sallah da wannan kayan, ba a ce an yi sallah da najasa. Kuma wannan maganar tana da ƙarfi sosai, ita ce maganar da Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim da wasu daga cikin malamanmu na baya-baya irin su Sheikh Al-Allama Shafi'i suka tabbatar. Saboda haka idan mutum ya kawar da abin shi kenan, ya fita daga saɓani. Idan kuma har ya manta ya yi sallah da ita, to ba a ce sallarsa ta lalace, saboda rashin ƙarfar hujja da za ta nuna sallar ta lalace a haka. Wannan kuma yana tambayar cewa shin mumini zai ga Ubangiji a filin kiyama ne ko sai ya shiga aljanna? Mumini za su ga Ubangiji a filin mahshar, a filin alkiyama kuma za su gan shi aljanna. Duka nassoshi sun tabbatar da wannan. Hadisin da yake cikin sahihain, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hal tudaruna innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylat al-badr hal tudaruna fi ru'yatihi za ku ga ubangijinku a fili kamar yadda kuke ganin farin wata daren 14 shin kuna cutuwa a tsakaninku wajen ganin sa wato kuna turmutse tsere a tsakaninku dan ku ga wata daren 14 to haka nan za ku ga ubangijinku hadisi ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala zai sa yi shela a filin mahshar ranar gobe kiyama cewa kowa ya ga abin da yake bautawa masu bautar rana su bi rana masu bautar wata su bauta su bi wata masu bautar gumaka kowa zai bi abin da yake bautawa sai mu'minai ne kadai za su yi saura da munafukan cikin su to shine ubangiji zai zo musu a surarsa da suka san shi da ita to sannan sai su bi shi النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان بعد ذلك بتكينكو فاتي يوم قنا دا أبنجدي سي يوم قنا دا أبنجدي سباب الأن وتتافن تتكان سلش فكان نسوشي سنونا ومن إذا سدى الله سبحانه وتعالى أفيد فرفاجر قيامة تنقباني حسابي haka nan za su gan shi lokacin da suka shiga aljanna kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bayan in aljanna sun shiga aljanna za a ce da su wato shin kuna buƙatar ƙari sai a ubangiji alam tubayyin wujuhana alam tudkhilna aljanna wa tunajjina minan nar ya ubangiji wani ƙari ko kuke nema ashe ba ka haska ka fuskokinmu ba shi ba ka shigar da mu aljanna ba shi ba ka tsirar da mu daga wuta ba sai Allah subhanahu wata'ala sai yayi musu shamaki babu abinda za a ba su a wannan ranar kamar da manzo yake cewa fa ma u shay'an ahabba ilaihim bir ru'yati rabbi min an-nazari ila rabbi babu wani abu da za a ba su a wannan ranar kamar da kamar kallon ubangijinsu wato duba ubangijinsu ranar gobe kiyama saboda haka mu'mine za su gan shi a farfajiyar alkiyama kuma za su gan shi bayan sun shiga aljanna Allah ya sa mu dace wannan kuma tana tambaya akan halaccin miji da mata su sanya karatun alkur'ani su bar shi a kunne su kuma suna kwanci wato kwanciya ta aure wannan bai dace ba alqur'ani ana son a tsaya a saurare shi in ka sa shi a radio ko ka kunna waya to zanto saurara za ka yi ba kawai ka kunna waya ba kuma ka shagalta da wani abu daban naka na radin kanka wannan babu girmamawa a ciki babu girmama alqur'ani Allah yana cewa man yu'azzim sha'irallah innaha min taqwa alqulub wanda duk ya girmama abubuwan bauta da ubangiji alamomin bauta da ubangiji daga ciki akwai alqur'ani Allah ya ce yana daga cikin takawar zuciya man yu'azzim hurumati llahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih wanda duk zai girmama ababan alfarma na Allah subhanahu wata'ala to wanda yana da wanda alkhairi ne gare shi don haka baya daga cikin girmamawa da kunna alqur'ani kuma a tafi ana wata harkar daban ba sauraron ta ba wannan baya da cewa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ila as-samaa'i thumma liyaqta falyanzur hal yudhhibanna kayduhu ma yaghir
Allah subhanahu wa ta'ala ce man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah wanda duk yake tsammanin cewa ubangiji ba zai taimaka masa ba fid dunya wal akhirah a duniya da lahira falyamdud bi sababin ila sama to ya hau sama da igiya don maliyarsa sannan ya yanki ta faliyanzur hannu fi banna kai duhu ma ya zai sai ya duba ya ga shin mugun tanadinsa mugun shirinsa zai tafiyar da abin da yake fusata shi. Wannan aya ce muka fara tafsirinta da muka ce wasu daga cikin malamai sun ce damirin da yake cewa damirin da Allah subhanahu wataala yake cewa man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu yansurahu wanda duk yake tsammanin Allah ba zai taimake shi ba wato wanda yake tsammanin Allah ba zai taimake annabinsa ba sallallahu alaihi wa sallam yake zaton ubangiji subhanahu wataala zai tozarta shi ko kuma zai ba wa addininsa nasara ba yace in yana da wannan tunanin yana da wannan hasarar a cikin zuciyarsa to sai dai kashe kansa amma addinin Allah gaba zai yi tai da zai ci baya ba. Allah subhanahu wataala ya bashi wato shawarar inda ma zai yi dan ya ga cewa ya huce haushinsa kuma ya ga cewa wannan din da zai yi abin nan da zai yi zai tafiyar da abin da yake cikin zuciyarsa na Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ci nasara ba shine ya kama ya hau sama sannan in ya je can koro ruwa ya datse igiyar ya fado ya halaka ko kuma ya ainihin rataye kansa ya mutu shin wannan zai tafiyar da abin da yake ji na damuwarsa in yana ganin hakan zai tafiyar masa to yayi amma dai addinin Allah ba zai tsaya ba. To wasu daga cikin malamai da yawa daga cikin masu tafsiri haka suka ce aya take nufi yansurahu ana nufin yansuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma daga cikin malamai akwai wanda su kuma suna ganin cewa yansurahu din da Allah ya ce ana nufin shi wanda ake magana a kansa shi mai tsammanin wanda dai yake tsammanin cewa Allah ba zai taimake shi ba saboda kuncin da yake cikin zuciyarsa da damuwar da yake ciki yake tsammanin har yake yabato yake kaiwa ga fitar da tsammanin cewa Allah ba zai taimaka masa ba to sai ya kashe kansa idan har ya zanto wato wannan taiba kauna din da wannan damuwa din da mummunan zato da yake wa Allah subhanahu wataala shi ne a ransa to shikenan sai ya kashe kansa. To wasu daga cikin malamai sun ce wannan shine abin da ake nufi suka ce kamar Ibn Juzay a cikin tafsirinsa At-Tashil yake cewa wannan tafsirin ma shi ya fi dacewa akan tafsirin farko yace saboda dalilai guda biyu na farko dai wannan shi ya fi dacewa da abin da ya gabata na maganar wanda yake bautawa Allah akan gaba wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf da Allah yake akwai wadanda suke bautawa Allah akan gaba domin shi ne idan fitina wato jarraba ta same shi akan bautar Allah subhanahu wataala ya fitar da kauna har yake tsammanin ma cewa Allah subhanahu wataala ba zai bashi nasara ba ba zai taba cin nasara a cikin abin da ya sa a gaba ba ce to kaga wannan ya fi dacewa da fassarar domin zai hada ayar da ta wannan ayar da ayar da ta gabata zai zama maganar ta tafi a bai daya ba tare da an shigo da wata magana wacce ba ta da alaka da ta baya ba suka ce wannan kuma abinda zai kara karfafa ta fadar Allah subhanahu wataala a karshen ayar da take gabanin wannan inna Allaha yaf'alu ma yurid cewa Allah yana yin abin da ya ga dama ne komai da ka gani aikin Allah ne subhanahu wataala to dan menene zaka rika fushi da abinda Allah subhanahu wataala ya riga ya zartar ya riga ya hukunta me yasa zaka yi fushi da wannan in kuma har kana da san cewa halin da ka shiga ciki na takuruwa da fitina da jarraba Allah ba zai iya yi maka shi ba to shikenan sai ka kashe kanka ka ce wannan zai fi da ayat tafi wato ayat tafi zubi daya bai daya magana tafi ba tare da an samu shigo da wata magana wacce ba ita ce ake ba ake zance akan ta ba suka ce haka nan a daga cikin abin da zai tabbatar da cewa wannan damiri yana komawa ga shi wanda yake bautawa Allah akan gaba suka ce saboda in ka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ake magana a nan yansurahu ay yansura Muhammadin sallallahu alaihi wasallama suka ce to ai babu inda aka yi maganar sa a cikin ayoyin da suka gabata babu su ba inda sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabata don haka mayar da zamiri zuwa ga wani wanda ba ambace shi ba a cikin zance wani abu ne wanda yake ba a cika yin sa ba cikin tsarin zubin magana, amma a mayar da lamiri zuwa ga wani wanda ake magana a kansa, to wannan shine aka fi samu a cikin zance. Saboda kaga an yi magana ne akan wanda yake tsammani, wato wanda yake bautawa Allah akan gaba, yake bautawa Allah da tararrabi da tababa da kokonto, kansa ake magana. Sai to ya kamata a ce maganar ita ce aka ci gaba da yi, tunda shi da ya shiga cikin wata matsala, wannan matsala da ya shiga sai ya muzana wa Allah sutu, har ya rika ganin cewa Ubangiji ba zai kawo masa tallafi da sanyi ba, sai ya gaya masa to shi kenan, in har ya kai ga wannan matsayi, saboda haka yana cike da fushi da damuwa, to ya kashe kansa in yana ga wannan ita ce mafita. Suka ce wannan zai fi akan a ce ana mayar da damiri ne zuwa ga wanda ba ambata ba. Amma al'alamatu shaqiqi, wanda shi yana da ra'ayi na farko na cewa ana magana ne akan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yace wannan magana ta su ta biyu ba haka take ba, duk da ba ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama karara a cikin ayar ba, to amma ayar da ta gabata ai ta yi ishara zuwa ga ambatan annabi din sallallahu alaihi wasallama, domin Allah cewa inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati, Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai, yana shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anhar, inna Allaha yaf'alu ma yurid. Yace to in aka yi maganar imani, ana maganar imani da Allah ne da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, za ka kaga maganar ta tazo, duk da ba ambaci sunan shi ba, amma tunda aka yi maganar imani to maganar annabi sallallahu alaihi wasallam tazo. Haka nan da Allah subhanahu wataala ya yi maganar wancan da yake bautawa Allah akan gaba, Allah subhanahu wataala ya ce fa idza sabahu khairun nutma'anna bihi wa idza sabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi, idan fitina ta same shi, jarraba ta same shi, yana juyawa akan fuska, juyawa akan fuska shine barin addini. Naka ce ya bar addini, addinin wa ake magana? Addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko addinin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi? Saboda ko da ba a ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, to maganganun da aka yi sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nan ciki. Ibn Ashur alaihi rahmatullah yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tafi akan ma'ana ta biyu na cewa ana magana ne akan wancan da yake bauta wa Allah akan gaba. Shi ne Allah yake cewa to in har yana kaiwa ga wani yanki, wani yanayi na fitar da tsammani na munanawa Allah zato, to ya kashe kansa. Yace kamar Ubangiji subhanahu wataala ya kawo wannan magana ce don ta zama dajiya akan waccan magana da ya fara da ita, wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf. Yace wato waɗannan, wato wannan kungiya ta waɗannan mutane da suke bauta wa Allah akan gaba, waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba da labari da akan su cewa khasarar duniya wal akhira, to sun yi asarar duniya da lahira, su ne waɗanda suke zaton cewa Allah subhanahu wataala ba zai ba su nasara a duniya da lahira ba, matukar dai sun ci gaba da zama a musulunci. Wato suna ganin cewa tunda har suka fara ganin irin waɗannan abubuwa da ba su yi musu daɗi ba, to in suka ci gaba da zama a matsayinsu na musulmi, to ba za su samu nasara a nan duniya ba, ba za su samu nasara a lahira ba. Ba za su samu nasara a nan duniya ba, saboda suna ganin har yanzu nasarar ba ta zo ba. Gashi har yanzu an tsangwame su, ana kyaran su, ana nuna musu tsana, ana cutar da su, kuma gashi har yanzu Allah bai ba su nasara ba. Saboda haka suka fitar da tsammani cewa a nan dai duniya ba za su yi nasara ba, a lahira kuma saboda ba su yi imani da tashin alkiyama ba, saboda daman imanin bai je har zuciya ba, imanin da suka yi da fatar baki amma ba daga zuci ba. Saboda haka ne Ubangiji subhanahu wataala ya alakanta nasarar a nan a cikin wannan aya da cewa fi duniya wal akhira, a duniya da lahira, kamar yadda a can baya ce khasirar duniya wal akhira, ya yi asarar duniya da lahira. To haka nan wanda yake tsammanin Ubangiji ba zai ba shi nasara ba a nan duniya, ba zai ba shi nasara ba a lahira, to kaga a nan ayoyin za su tafi bai daya a yadda shi Ibn Ashir yake nuna ba. Kamar yadda a can aka yi maganar waɗannan da suke barin Allah subhanahu wataala saboda sun shiga takuruwa, sun yi asarar duniya da lahira, to nan ma sai aka yi maganar cewa suna fitar da tsammani daga samun taimakon Allah a duniya da lahira, saboda a nan duniya suna ganin inda Allah zai taimaka musu da ya taimaka musu da ba a ji da ba a zo har yanzu ba. Haka nan a lahira suna ganin ba ma lahira tunda ba sa yadda su yadda cewa akwai ranar sakamako ba. Shi Ibn Ashur yana cewa wannan tafsirin na biyu har ila yau salon zubin ayoyin zai ƙara tabbatar da shi, domin da wata magana ce ake yi sabuwa to da sai a yi adafi da wau, maimakon a kawo ta babu adafi da wau. Man kana ya zunnu Allah ya so, ba a ce wa man kana ba, wanda wawo tattun tana nufi a nuna maka wata magana za a zuba sabuwa, to amma sai ba a kawo ba wanda yake nuna maka cewa har yanzu maganar farko ba ta ƙare ba. Sannan kuma ba a yi salo irin wanda aka yi ayoyin baya can da ake magana akan kafirai cewa minan nasi man yujadilu fillah, nan ma kuma da aka tashi maganar munafikai sai aka ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala haqq, to nan ma ba a zo an ce wa minan nasi man kana ya zunnu Allah ya so Allah ba. Saboda haka sai ya zanto ba a kawo wani salo da yake nuna wasu wata magana ce daban ake yi ba. Saboda haka yake cewa duka wannan dalilai ne da suke nuna cewa maganar sabbi da yake duk ana magana ne akan wancan da yake zaton cewa Allah subhanahu wata'ala wato ba zai ba shi nasara ba, shi yasa ba wato matukar yana nan kan addinin sa na musulunci ba zai ci nasara ba, saboda haka ne yake komawa ga addinin sa na farko. Babu shakka duka waɗannan ma'anoni za su iya dubulewa zama a tsaya, domin shi wancan da yake wato bautawa Allah akan gaba wato yana ganin cewa idan abu mai daɗi ya same shi alama ce da take nuna cewa wannan addinin da ya kama mai kyau ne, idan kuma ya shiga cikin takuruwa alama ce da take nuna cewa wannan addinin ba shi da kyau, sai ya koma addininsa na farko. Daga nan sai ya sa wa zuciyarsa cewa Allah ba zai taimaki annabi ba, don haka shi ma in ya ci gaba da zama a cikin wannan addinin ba zai samu taimako ba. Saboda haka idan har Allah zai taimaki annabinsa sallallahu alaihi wasallam, kaga shi ma in yana cikin addinin taimakon zai hada da shi. To amma in ya ji cewa Allah ba zai taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to shi ma zai ga zaman sa a cikin wannan addinin Allah ba zai taimake shi ba. Saboda haka kaga duka maganganun za su iya haduwa su zama abu ɗaya ne dai wato suke wato ma'ana ɗaya ne suke bayarwa. Don haka dukkan wani wanda yake zaton cewa Allah ba zai taimaki annabinsa ba, to babu shakka wannan cutar munafici ce a cikin zuciyarsa, kuma zai yi baƙin ciki idan har ya ga cewa abin nan da yake zaton ba zai samu ba ya samu. Don haka Allah subhanahu wata'ala yana gaya masa cewa to Allah zai taimaki annabin nasa, sai dai ka mutu da baƙin ciki abin da kake zaton ba zai samu ba zai samu. Allah ce falyamdud bi sababin ila sama, ya kama igiya ya hau sama. Sabab shine alhabl, igiya da aka yi ta da ainihin igiya ta kaba ko kuma igiya ta wani tsumma ko ta karfe ko ta ma mecece duk za ta shiga karkashin sabab, ya kama igiya. To a nan wasu malamai suka ce abinda ake nufi ila sama a nan ai saqafu baitihi, wato je ya rataye ya sa igiya a cikin rufin gidansa, ya daura ya shaƙe kansa ya mutu, wato ya rataye kansa. Saboda haka falyaqfa ai falyaqtanik, ya sa igiya a cikin saman gidansa ya rataye kansa ya mutu, ya shaƙe kansa ya mutu. Saboda haka falyaqfa ai falyaqtanik, ana nufin ya shaƙe kansa. Don haka a nan as-sama a wannan fassarar tana nufin saqaful bait, wato sama ta kusa inda yafi kusa da kai. Duk wani abin da yake saman ka a larabci ana kira shi sama, duk wani abin da yake ya'luka kullu ma fawqaka fa huwa sama, kullu ma ya'luka fa huwa sama, duk abin da yake sama da kai to sunan shi sama da larabci. Saboda ka sama rufin gidansa ya sa igiya a jiki, ya juya ya abin nan ya nade wuyansa da wannan igiya, sannan kuma ya zuntumo ya kashe kansa ya shaƙi kansa. Wato wannan duk ba zai hana Allah subhanahu wata'ala ya taimaka wa addininsa ba. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce kamar as-sa'idi ya fassara sama din da as-sama'ul ma'rufa, wannan sama da muke gani inda rana take da wata da sauransu, haka ya fassara sama din, yace ma'anar ayar shine Allah subhanahu wata'ala yana kiran wanda yake gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana shelanta masa, yana gaya masa, ya kai wannan da kake fada da addinin Allah, kake kokarin ya zaka bi hasken addinin Allah, saboda jahilcin ka kake zaton cewa wannan kokarin naka ma zai amfane ka. To ka sani duk irin fafutukar da zaka yi, da wahalar da zaka sha, da hanyar da zaka bi, nan ka ga cewa ka cimma nasara, ba za ka cimma nasara wajen yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kaidi ba ko addininsa ba. Wannan abin da kake ganin yana ana ta samu na ci gaban addini, sai dai abin da ya ci gaba, ba za ka ga ci bayansa ba, kuma fushin nan naka da damuwarka ta ganin addini yana ci gaba ba za ta tsaya ba, ba za ta kare, ba za ta ci gaba ne. Saboda haka ga shawara, idan har kana ganin akwai yadda za a yi ka iya toshe wannan nasara da Annabi sallallahu alaihi wasallam da addininsa suke samu, to kamar ana ce masa ga shawara. Shawarar da ake baka shine ka samu igiya, ka kama, ka yi mata takala da ita har zuwa can sama, inda nasarar da take zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam take zuwa, ka toshe kofofin nasarar gaba daya, ka yanke wannan tsohon nasarar, ka rufe su da zanto nasarar ta daina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan har zaka iya yin haka, to kai ka ga cewa shin wanda zai tafiyar da fushinka da damuwarka da kake da ita, ko kuwa in ko ba zaka iya yin haka ba, to sai dai ka hakura wannan nasara da Annabi sallallahu alaihi wasallam da addininsa suke samu, to za su ci gaba, babu abin da zai tsaya musu. Saboda haka shi anan sai dai abin da yake cewa, kamar ana gaya masa ne a ce da shi ya yi wani abu, abinda ya san cewa ba zai iya yi ba. Don haka duk abinda aka yi ta'liqinsa da mustahil, ana nufin abu ne ba zai yiwu ba. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin cewa kafirai ba za su shiga aljanna ba, hatta ya yi jajjabar fitar da khiyar, har sai idan raƙumi zai iya wucewa ta kafar allura. Ita za ka iya sa raƙumi ya wuce ta ƙofar allura, ba zai yiwu ba, to kenan ba za su shiga aljanna ba. To duk abin da aka alakanta shi da wani abin da ba zai yiwu ba, so ake gaya maka cewa abin nan ba zai yiwu ba ka hakura. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhud dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasiba. Kada ku rika zagin sahabbaina, na rantsi da wanda zai naki a hannunsa, da ce ɗayanku zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud na zinare, ba zai samu ladan mudu ɗaya da ɗayansu zai ciyar ba ko ma rabin mudu. To kaga anan wane ne ya mallaki kwatankwacin dutsen Uhud na zinare a duniya? Babu shi, ba mutum ba ko ƙasashe, babu wata ƙasar da ta mallaki kwatankwacin dutsen Uhud na zinare. To saboda haka a ce da kai in ka iya ciyar da dutsen Uhud na zinare, ba za ka samu ladan mudu ɗaya da sahabin Annabi ya ciyar fi sabilillahi ba, kai ba ma za ka samu ladan rabin mudu da ya bayar ba. To ka ganin ana so a ce da kai kawai ka fitar da ƙauna, ka fitar da rai, ba za ka taɓa yin wani aikin da za ka cimma wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam ba, ballantana ka yi wani aiki na har ka fi shi. In kuma kana so ka gwada, to samu dutsen Uhud ka ciyar fi sabilillahi, to wataƙila ka samu rabin mudu da ya bayar. To Annabi ya ce ba ma za ka samu wannan din ba. To wannan shi ne, kamar nan shi ma ana gaya masa wani abu, ya sa igiya ya tama ya kakkama ya je can sama, duk inda nasarar take taho wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuttushe ta, ya lilliƙe ta, ya zanto nasarar ta daina zuwa, ya ga cewa shin fushinsa zai kwanta, zai daina jin wannan damuwar ta ransa. Wato wannan shawara ce ake ba shi, in yana ganin zai gwada, to ya gwada. Saboda haka kamar da yadda Allah ya ce, qul mutu bi ghayrikum inna Allaha alimun bi dhati sudur, ku dai mutu da bakin cikin ku. Wato addinin Allah zai ci gaba, babu kuma abinda zai sa shi ya ci baya. Don haka wannan bishara ce, alkawari ne da Allah subhanahu wataala yake wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a wancan lokaci, yake wa al'ummar duniya duka, na cewa addinin nan nasa ba wani ne gatansa ba, shi ne gatansa. Don haka duk irin yadda za a haɗu a kansa, na a yaƙe shi, na a ga an kawar da shi ko an disa shi, to ba zai dita shi ba, ba kuma zai tsaya ba, zai ci gaba da yaduwa, zai ci gaba da mame ko'ina kamar yadda yake gani a yanzu. Babu wata al'umma, babu wani addini da ake yakarsa da dukkan abin da ake da shi na yaki kamar yadda ake yakar addinin musulunci. Yana samun matsala ba daga waje ba, daga cikin gida, daga 'yan gidansa ma ya kasa suke. Amma shin wanda ya dakatar da addini kullum gaba yake yi, kana san labari ka je waɗanda suke rayuwa a ƙasashen Turai, su za su gaya maka yadda addinin musulunci ke ta ƙara yaduwa. Babu wani addini samawi wato Yahudanci ko Kiristanci da yake yaduwa kamar yadda addinin musulunci ke yaduwa, wanda da shaidar da su kansu suka bayar. To babu wani addini da yake yaduwa da haka, wanda shi zai nuna maka cewa ba wasu mayaka ba ne suke yada shi, ba wani ƙarfi ba ne yake yada shi, ba wata hikima da dabara ce suke yada shi ba, ba wata dukiya ba ce aka yi amfani da ita wajen yada shi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake yi wannan da kansa. Duk yadda wani ya so ya tsayar da wannan haske ba zai iya ba. Wanda zai ankara rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-kafirun walau kariha al-mushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ne wanda ya aiko da manzansa bil huda da shiriya, ya aiko da manzansa da addinin gaskiya, wato ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama bil huda, shi ne al-ilmun nafi, ilimi mai amfani, shi ne al-qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa dinil haqq, shi ne al-amal salih, ya aiko manzansa da aiki na kwarai, shi ne ayyuka na kwarai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta. Wannan addini Allah ya yi haka ne zahirahu ala addini kulli, dan ya dora shi akan kowane irin addini, ya ba shi rinjaye da nasara akan kowane addini. Allah ce walau karihal kafirun ko walau karihal mushrikun, ko da mushrikai kafirai ba sa su, ba wani bane wanda za su iya karawa da shi gaba da shi, shikenan addinin ya tsaya. Saboda haka duk sanda za su yaki wani mai yada addini, to bayan su sai ga addinin ma ya ƙara yaduwa fiye da lokacin da yake da rai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bayan ya kafa shigan addinin musulunci, ya riga ya asasa komai bai bar duniya ba sai da addinin musulunci kakaf ya gama cika. Babu wani abin da dan adam zai bukata na rayuwar duniya da lahira da zai same shi karkashin addinin musulunci ba. Ubangiji subhanahu wataala sai da ya yi masa wannan abin da tabbacin cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sai da ya samu wannan tabbacin daga Allah subhanahu wataala cewa addinin ya cika, babu kuma wani sauran abu da ake bukata da dan adam zai bukata a addinance ko a rayuwarsa ta dan adam, ya gazanto addinin ba ya da abin da zai ci a kai. To sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma duniya, to daga lokacin kuma addinin sai ya rika yaduwa mai ban mamaki kamar gobarar daji. Cikin dan kankanin lokaci sai gashi ya mamaye kasashe manya-manya, ya shiga kasashen da ba a tsammani. Daular Farisawa, daular Farisa ta kari, daular Rubawa an kwace yawancin kasashen da take mulki, musamman kasashen da suke karkashin mulkinta irin su Iraki, irin su Yaman da sauransu. Sai gashi dukkan sun dawo. Hakanan tsafin abubuwan daular Rubawa an kwace irin kasashen Sham wanda suke karkashin mulkinsu. Sai gashi musulmi ba ma iya nan ba, har sun tsallaka teku, har sun danna sun shiga kasashen yamma, har ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har irin su Cyprus sun danno, har Afirka su ne, har kudancin Sudan da sauransu, su ne har Tunisia da sauransu. Masar gaba ɗaya, duk lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ta shiga tutar addinin musulunci. Saboda haka manya-manyan kasashe da manya-manyan civilizations da ake da su na duniya a lokacin duk suka dawo karkashin musulunci. Wannan a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci shugabancin khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kare ba. Lokacin daular binan lokacin khilafar sayyidina Usman, da yawa daga cikin ƙasashen nan musulunci ya shigo su a lokacin khilafar sayyidina Usman. Kaga ana magana shekara ta 24 zuwa shekara ta 35. To Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan alkawarin, kuma yana cika alkawarinsa. annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yadda yake cikin musnad imam ahmad hadithin tamim ad-dari annabi yake cewa la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wa an-nahar walan yatruka Allah bayta badr wala wabr illa adkhalahu Allah hadha ad-din بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل به الكفر النبي صلى الله عليه واله وسلم yake cewa na rantsi da Allah wannan al'amari yana nufin musulunci sai ya kai inda dare da rana ba akwai inda ba dare ba rana babu ma balaga al-layl wa an-nahar inda dare da yini suka je sai wani addini ya je Allah ba zai bar wani gida a birni ko a ƙauye ba face ya shigar da wannan addini a cikin sa wato babu cikin wata al'umma da ba za a samu urkushin wannan addini ba bi izzi azizin da mutunci bai mutunci aw bi zulli zalilin ko da kaskanci bai kaskanci wato da mutunci ko da kaskanci sai Allah ya shigar da wannan addini izzan yu'izzullahu bihi al-islam izzan da Allah yake daukaka musulunci da ita da kuma kaskanci da Allah subhanahu wata'ala yake kaskanta kafirci ita saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna ma wanda yake cike da haushi yake cike da fushi akan abin da Allah subhanahu wata'ala yake ba wa musulunci na nasara to sai dai ya mutu da fushinsa Allah subhanahu wata'ala ba zai daina ba wa musulunci nasara ba koda ko musulmin sun tabarbare sun lalace sun barbarci addinin musulunci shi a karan kansa yana da wato zatiyun dafa ne shi a karan kansa mai tura kansa ne baya buƙatar sai da masu turi ko da su inda su sun yi kansu suka yi wasu za su amfana idan ba su yi ba ma shi dai zai ci gaba domin addinin na Allah ne ba da wani ba ne saboda haka mu musulmi tashi za mu yi mu yi wa kanmu gata amma mu sani cewa abinda muke yi wa addinin Allah ba wai muna yi wa Allah subhanahu wata'ala bane domin shi amfaninsa ko amfanin manzansa amfanin mu ne mu domin a nan ne za mu samu izza bi izzi azizin aw bi dhulli dhalil muna da izza in muna rike da shi in kuma muka sake shi to shi zai ci gaba da tafiya ko kuma ci gaba da zama a cikin kaskanci saboda ga shi musulunci ya'lu wa la yu'la alayhi ko yaushe shi ne a sama ba abinda zai danne shi amma mu musulmi za mu zamo a sama in muna rike da shi muna rike da imani wala tahilu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin Allah ce kakku yi bakin ciki ku ne a sama amma da sharadi in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani na gaskiya ba imani na fatar baki ba saboda ka shi musulunci yana nan alhamdulillah duk yadda zaka yaki shi zaka yaki na ka gama shi ka gama zaka bar shi akwai wani lokaci da aka kai har ba za a cewa musuluncin gaba ɗaya an gama shi to amma sai ka ga cewa ya sake zaburowa ya kuma yi wata zaburowa wani tashi na koren zabu sai ka kuma cikin ɗan lokaci ya kuma yin nasara ya kuma mamaye duniya saboda haka abin zai yi ta tafiya wani lokaci za a yaƙe shi a yaƙe shi amma kuma duk sanda ya tashi tasowa to kuma za ka ga cewa ya taso da ƙarfinsa Allah subhanahu wata'ala ya ce
wakadhalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa annallaha yahdi man yurid
Allah subhanahu wata'ala ya ce wakadhalika kuma kamar haka ne anzalnahu muka saukar da shi wannan alqur'ani ayatin bayyinat ayoyi ne bayyananne wannan Allah ya yi man yurid haka nan ubangiji lalle ubangiji yana shiryar da wanda yayi nufin shiryar da shi wato Allah subhanahu wata'ala yana cewa kamar yadda muka bayyana muku ayoyin da suka gabata muka yi muku bayanin su fillah to kamar haka ne anzalnahu muka saukar da shi wannan alqur'anin gaba ɗayansa a matsayinsa na ayatin bayyinat wato ayoyi wadanda suke bayyanannu a fili babu wani abin da yake wato a dukunkune ko wani abin da yake da wahalar fahimta yadda ka so ka fahimta in ka so ka fahimta za ka fahimta amma bai zo da wani saƙo wanda za a yi ta gaya maka shi ka kasa ganewa ba babu shi alqur'ani ayatin ne bayyinat Allah subhanahu wataala yana shiryar da wanda ya ga dama wanda Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi da alqur'ani sai kaga ya shiryar da shi wanda kaga bai shiryu ba to ubangiji subhanahu wataala bai so shi da shirya ba haka ubangiji yake bayyana komai kamar yadda yake cewa kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun kamar haka ne ubangiji yake bayyana muku ayoyinsa domin ku shirya Allah subhanahu wataala ya shirbayyinu Allahu lakum an tadhillu wallahu bi kulli shay'in alim Allah yana muku bayanin dokokinsa an tadhillu dan kada ku bace Allah subhanahu wataala masalin komai ne ala na cewa qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim ubangiji yake cewa qad ja'akum min Allahi nurun hakika wani haske ya zo muku daga Allah wa kitabun mubin da wani littafi wanda yake mabayyane yahdi bihi Allahu da shi wannan littafi da shi wannan hasken Allah yake shiryar da wanda ya bi ridwanahu yardar Allah yake shiryar da shi subulan salam hanyoyi na aminci wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yake kuma fitar da su daga duffai zuwa ga haske bi'iznihi da iznin Allah da wannan littafi wa yahdihim ila siratin mustaqim kuma yake shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici don haka ubangiji subhanahu wataala ya yi bayanin komai a alqur'ani dalla dalla babu abinda ubangiji subhanahu wataala ya bar shi a dunkule ba tare da ya bayyana wa al'umma yadda yake ba sannan ubangiji ya ci gaba da cewa
innal ladhina amanu wal ladhina hadu was صَادِقِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا lalle waɗanda suka yi imani wallazina hadu da waɗanda suka ce mu yahudawa ne wasabiina da sabi'awa wallasara da nasara walmajusa da majusawa wallazina ashraku da waɗanda suka yi shirka innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyama lalle Allah zai raba musu gaddama ranar gobe kiyama innallaha ala kulli shay'in shahid lalle Allah mai ganin komai ne a bayan can ubangiji subhanahu wataala ya faɗi cewa yana shiryar da wanda ya nufi innallaha yahdi man yurid Allah yana shiryar da wanda ya nufi shiryar da shi to anan ubangiji subhanahu wataala sai yake bayani cewa to akwai waɗanda ya shiryar akwai kuma waɗanda bai yi nufin shiryar da su ba tunda in aka ce innallaha yahdi man yurid Allah yana shiryar da wanda ya nufi mafhumin sa abinda zaka fahimta karkashin wannan magana Allah baya shiryar da wanda bai yi nufi ba wanda bai yi nufin shiryar da shi ba zai shirya ba ayoyin da suka gabata sun kunshi bayanin waɗanda suke taba ba dangane da karɓar musulunci wanda wannan yasa mai tambaya zai iya yin tambaya dangane da sauran ƙungiyoyi waɗanda suke danganta kansu zuwa ga wasu addinai to su ya matsayinsu yake tunda can baya an faɗi wanda shi ya shiga musuluncin amma yana raba kafa shi bai nuna ya yarda ba shi bai nuna bai yarda ba to akwai kuma wasu wanda su sun rike wasu addinan da mabba to su yaya matsayinsu yake don haka ubangiji subhanahu wataala a nan yake bayanin yadda al'amarin zai kasance ubangiji subhanahu wataala yake nuna cewa a nan duniya dole za a ci gaba da zama tare da wasu addinai daban-daban ba kowa ba ne hujjojin da ake bayarwa za su gansar da shi akan ya yarda musulunci gaskiya ne akwai wanda zai yarda akwai wanda zai ci gaba da jayayya akan abin da yake karewa kan cewa da shi ne gaskiya yadda Allah ya bude da maganar masu jayayya din can da wanda yake jayayya saboda kawai yana nun wasu sun dora shi akan wata hanya da kuma wanda yake jayayya saboda shi jagora ne yana jan wasu da kuma wanda shi yake ta ba dangane da musulunci da kuma mu'minai waɗanda suka yi ibadi da Allah har suke ayyuka na ƙwarai Ubangiji ya musu alƙawarin aljanna. To duka waɗannan haka za a ci gaba da zama a tare a bayan ƙasa, ba zai yi bayan ƙasa ta wofinta gaba ɗaya daga irin waɗannan wato kashe-kashen masu addinai daban-daban ba. Akwai wanda hujja ba za ta yi masa amfani a nan ba, ba zai taɓa gamsuwa da abin da ake gaya masa shi a nan ba. To akwai ranar da za a zo Allah subhanahu wata'ala ya raba gardama, a bayyana wanda yake kan gaskiya da wanda yake makaryaci, a bayyana gaskiya da ƙarya, a gane cewa abu kaza shi ne daidai, abu kaza kuma ba gaskiya ba ne. Allah ce innal ladina amanu, lallai waɗanda suka yi imani, ana nufin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda suka yi imani da Allah a matsayin Ubangiji ɗaya abun bauta, babu abun bauta da gaskiya sai shi, wanda ya sifantu da sifofin kamala, wanda babu nakasa a cikin sifarsa ko guda ɗaya, ya sifantu da sifar adalci, ya sifantu da sifar rahama. Sannan suka yi imani da manzannin Allah gaba ɗaya da Allah subhanahu wata'ala ya aiku da littattafan da ya saukar, suka yarda cewa akwai mala'iku, akwai ranar lahira, suka yarda cewa akwai aljanna da wuta, akwai hisabi, suka yarda da kaddara da kyau da mara kyau. Waɗannan su ne mu'minai waɗanda suka riƙe addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, shi ne su ne ummatu Muhammad. Sannan wallazina hadu, da waɗanda suka ce su Yahudawa ne, wato waɗanda suka zama Yahudawa, a malamai sun yi saɓani wajen tantance daga ina aka samo sunan da na al-Yahud. Kalmar allazina hadu suka ce ana nufin allazina tabu, waɗanda suka tuba, ce daga fadar Allah ne, inda Allah subhanahu wataala yake ba da labarin maganar su da suka ce inna hudna ilaik, ya Allah mu mun tuba zuwa gare ka. To daga nan ne aka kirawo su al-yahud, wato waɗanda suke hadu ai tabu, wanda suka ce sun tuba sun bi annabi Musa alayhi salam. To wannan ita ce maganar Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij daga cikin malaman tabi'ai, yana ga daga nan suka samu asali. To wasu daga cikin malamai suna cewa ta wannan kalma ta hadu da take nufin yahudu ko kuma dukkan wani wanda yake wato yake rike da addinin su, wanda ya rike da addinin su yake bautawa Allah da addinin su, ce wannan asalin kalma ce da aka dauko ta daga yaren Ibraniyanci, wato Larabci ya aro kalmar ne daga yaren Al-Amriya, amma asalin ta a yaren Ibraniyanci yahuz ne bi jidan, to yace yahuda kuma ɗaya ne daga cikin wato da gidaje guda goma sha biyu na Banu Isra'ila al-Asbab. Waɗannan al-Asbab ɗin guda goma sha biyu, gidaje guda goma sha biyu na Banu Isra'ila, ɗaya daga cikin gidajen wannan ana kiransa gidan Yahuda, ɗaya daga cikin iyaye na ƙabilar Banu Isra'ila. Wannan suna na Yahud ko Yahudu, Banu Isra'ila sun same shi ne bayan mutuwar annabi Suleiman alayhi salam shekara 975 kafin haihuwar annabi Isa alayhi salam. Domin bayan rasuwar annabi Suleiman alayhi salam, wato masarautarsa ta kasu gida biyu, ta zama gida biyu. Akwai masarautar da ɗansa shi ne Rahab'am ɗan Suleiman yake jagoranta, yake sarauta. Ta wannan masarauta gidaje biyu ne daga cikin gidajen Banu Isra'ila goma sha biyu suke da wannan sarauta ta shi, su ne gidan Yahuda da kuma gidan Binyamin, su kaɗai ne suke ƙarƙashin wannan sarauta ta shi wannan Rahab'am ɗan annabi Suleiman alayhi salam. Don haka sai ake kiran wannan masarauta da cewa masarautar Yahuda, mamlakar Yahuda masarautar su ce, wanda babban wato headquarters su, babban birnin su shine Urushalim, shine Quds, inda shi annabi Suleiman alayhi salam ya rayu. Sannan ɗaya bangaren kuma aka samu wata masarauta wadda sai zama bangare na biyu, ita ce masarautar Yorba'am, wani ɗaya daga cikin kwamandojin annabi Suleiman alayhi salam, wanda bayan wafatin annabi Suleiman ya yi tawaye, saboda haka ya nemi kafa tashi masarautar, kuma aka samu gidaje goma na Banu Isra'ila sun bi wannan komanda, sai suka kafa masarautarsu a wani gari da ake kira Samira, wanda har yanzu yana nan a Palestine. To a dan da suka kafa masarautarsu dan ne babban birninsu. To suna kira sarkinsu da Jamaliku Isra'il, shi ne sarkin Isra'ila. To sai dai wannan masarauta ta shi wannan Yorba'am, wannan babban komanda, sun yi ta barna bayan wafatin Annabi Suleiman. Suka shiga barna, suka fara jajjanza addinin Banu Isra'il, da suka koma ba suna bautar gumaka, suka shigo da bautar gumaka cikin addinin nasu, irin ibadu da suka gani daga asalin mazauna gurin Kan'anawa. Domin akwai Kan'aniyun, kabilar Kan'anawa Larabawa ne, wanda su ne asalin mazauna birnin a wato Palestine din. Saboda haka su kuma maguzawa ne, bautar gumaka suke. Za ka sai suka fara aro wani abu na bautarsu, suna kawowa suna gaurayawa a cikin bautarsu ta Yahudu. Za ka wannan masarauta ba ta jima ba, nan da nan ta rushe, ba ta fi shekara 250 da in kai ba, lokacin da Ashuriyon Assyrians suka zo suka yaƙe su, suka yi kace-kace da garin, suka kwashe Yahudawa da suke Samira, suka kai su can ƙasashen Ashur, wato can cikin ƙasar Iraq, suka mayar da su bayi. Daga nan lokacin ita wannan masarauta ta Yorba'am ta rushe, aka kawo abin nan Ashuriyun suka zo suka zauna a garin Samira, aka zaunar da su kuma na nan Yahudawa aka mayar da su Iraki, suka zama bayi a Babil. Saboda haka babu masarautar da ta yi saura sai masarautar Yahuda, wato abin nan gidan Yahuda da Binyamin, ita ce kawai ta yi saura a Urushalim, wanda ƴaƴan Annabi Suleiman suka ci gaba da mulki a ƙarƙashin wannan. To tun daga wannan lokacin wannan suna na Yahudu sai ya bi su. A Larabci ake cire zalun din ta koma dalu, amma asali akwai zane a lokacin Ibriya din. Sannan ya zanto kuma dukkan wani wanda ya rungumi addinin Annabi Musa alayhi salam, ko ya rungumi at-Taura, sai ya zanto shi ma ana kiran shi Yahudu, ko da kuwa ba daga asalin waɗannan jinsi ya fito ba, ana kiran shi Yahudu. Cewa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay, wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay. Ce wa qalatil yahudu ba ana nufin kabilar ko gidan Yahuza ba, ana nufin dukkan waɗanda suke bin wannan addini. Suka ce nasara ba akan komai suke ba, su ma kuma suka ce su ma nasara, suka ce yahudu ba akan komai suke ba. Don haka akan ce fulanin ta hawwada, idan ya bi shari'ar at-Taura, ya kama shari'ar at-Taura, akan ce da shi ta hawwada. Sannan aka ce hada, idan ya rungumi addinin Yahudawa, akan ce da shi hada, wa alal ladina hadu haramna kulli dhi dhufur. Sannan Allah ya ce was-sabi'ina, sai kuma sabi'awa. Sabi'awa wanda wata al'umma ce da daddiyar al'umma ce, wanda al'umma ce da ta girmi al'ummar Yahudu da al'ummar Nasara. Al'ummar Sabi'awa, Sabi'awa iri biyu ne. Akwai Sabi'awa wanda suke suna kan tafarki totar na tauhidi da kadaita Allah. Akwai Sabi'awa wanda suka karkace suka koma bautar wasu taurari da wasu halittu da suke abin nan taurari da suke cikin sama. To waɗannan duka kalmar sabi'a tana aiki a wato ana kiran su da wannan suna. Kalma ce wacce ta kunshi nau'i biyu na masu addini iri ɗaya, amma waɗannan suna kan addinin tauhidi, waɗancan kuma sun koma ga addinin bautar taurari. Da insha Allahu karatu na gaba, saboda lokaci yayi, za mu yi bayani akan wannan as-sabi'una din, su wane ne sabi'awa, da kuma me ake nufi da as-sabi'ina a wannan aya, da kuma ayoyin da suka zo masu kama da wannan a cikin Al-Qur'ani. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi na kuskure, Ubangiji ya kai mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.